Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 8 ga watan Mayu na shekarar 2020, wanda ya daidai da 15 ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Babu da kanin labarai.
To baban ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsadan bakin haure da mayar da juna sanya ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace akan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin daƙile COVID-19. A Najeriya kuma ƙasar ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin ƙasar.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkar tsaro sun fara tsokaci akan halin da ake ciki a yankin tafkin Chadi dangane da sabon salon daukan matasa da kungiyar Boko Haram ke yi.
Kina wannan mutanen ba za ka ce ba ka'ida da su ba, kowane lokaci suna yi abin da nasara ke ta reorganization, suna sake salo.
Haka kuma za a ji cewa wasu mahara 'yan bindiga sun hallaka mutane a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Muna tafa da ƙarin bayani, sannan muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Daga bisani muna tafa da shirin falalar watan Ramadan, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsanan bakin haure da mayar da juna sanya ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Antonio Guterres ya kira ga kasashen duniya baki daya a kawo ƙarshen kalaman kiyayya a fadin duniya. Cutar mai yaduwa ta yi sanadiyar da shugabannin duniya da ma talakawa suna zargin kungiyoyi a kan barkewar cutar. Sau tari ana keɓe bakin haure da 'yan gudun hijira cewa su ne mafarin wannan cutar, har ma akan hana su samun kiwon lafiya, inji Guterres. Ya ce ana auna 'yan jarida da masu kwarmato da ma'aikatan kiwon lafiya da na ayyukan ceto da ma 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama akan aiki da suke yi. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce ana yawan alakanta yawan shekaru da wannan cutar akan yanar gizo, ana cewa tsofaffi ne suka fi harbuwa da wannan cutar. Shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga kowa a ko'ina a faɗin duniya da a daina irin waɗannan kalaman tsano da kiyayya, a kiyaye mutuncin juna, kana a tausayawa juna. Akwai kimanin sama da mutane miliyan 3,800 da ke ɗauke da cutar a faɗin duniya, kana wasu 259 sun rasa rayukansu. Shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace akan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin daƙile COVID-19, kana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan Yuli. Wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta Allah. Tsarin na da muhimman matakai guda 3. Matakin farko, za a buɗe wuraren cin abinci da shagogin shan shayi, amma kuma masu zuwa ba za su fi mutum 10 ba a lokaci guda. Za a buɗe makarantu da kuma filayen wasanni. Idan ba a samu sake bullar cutar ba, Australia za ta kai ga mataki na 2, inda za a buɗe wuraren motsa jiki da gidajen sinima da wuraren ajiyar kayan tarihi, wanda nan ma masu zuwa ba za su fi mutane 20 ba a lokaci guda. A mataki na 3 kuwa, za a ba da daman yin taruka na mutane 100, kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu. Za a kuma fara tafiye-tafiye a cikin ƙasar da kuma takaita bulaguro zuwa ƙasar waje da zai hada da jiragen sama tsakanin Australia da New Zealand. Hukumomin jiha da na yankuna su ne za su yanke shawara akan lokacin da za a fara aiwatar da waɗannan matakan. Ƙasar Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin ƙasar. Matakin da aka ɗauka a ranar Litinin na zuwa ne bayan makonni na rufe harkoki a faɗin ƙasar, wanda ya yi wa miliyoyin kasuwanci illa. Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta kwanaki 35 ne a Abuja da Lagos da Ogun bayan umarnin shugaba Muhammadu Buhari a makon da ya gabata a wani jawabi da ya yi wa ƙasar. Shugaba Buhari ya yarda cewa hana mutane gudanar da ayyuka ya yi illa ga tattalin arzikin Najeriya, musamman a ɓangaren ƙananan ayyuka da sai an yi su a kulle yomi. sai dai shawarar sassauta dokar hana fitan na zuwa ne a lokacin da ake ƙara samun masu kamuwa da cutar COVID-19. Alƙaluma da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC ta fitar adadin yaninka a makon da ya gabata, inda mutane sama da 2,500 suka kamu ya zuwa ranar Litinin.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A inda rahotanni daga kasar Chad ke cewa kungiyar Boko Haram ta fara yunkurin samarwa kanta sabbin dakaru daga al'ummomin kasashen tafkin Chad. Manajar sha'anin tsaro na cewa wannan ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da gagarumar kakkabar da sojojin Chad suka yi wa kungiyar ta Boko Haram a watan jiya. Sai dai sun gargaɗi gwamnatocin yankin da su ɗauki mataki. Ilin muryar Amurka a Yamai Sulemu mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin farmakin da shugaba Idris Deby na Chad ya jagoranci kai wa Boko Haram a kewayen tafkin Chad, rahotanni ke cewa kungiyar ta shiga yunkurin maye guraben mayakan da suka sheƙa lahira a sanadiyar wannan gagarumar kakkaba a yankin Difa da ke ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da ta'addancin Boko Haram. Kungiyoyin cigaban jama'a na da masaniya a game da faruwar wannan al'amari, kamar yadda wani jagoran su Mara Mamadu ya bayyana mun.
Muna da yakinin cewa labarukan da muka samu da muka tabbatar cewa Boko Haram din bulbuɗin nasu da ɗaya da suke nan din suna shigowa cikin yankin kamar Niger har ma da Chad, su kashe mutane in suka samu matasa kamar wanda da sarki ke cewa Brave Valley kamar ɗan shekara 15-20 wannan tafiya suke da to wannan duka nazarin da muka musu dai da karfi suke kai mutane, kuma a yanzu matasa da kansu ba su iya shiga idan da dole ne suke so su kai shi.
Askarawan Boko Haram akalla 1,000 ne kasar ta Chad ta ce ta yi nasarar hallakawa a yayin farmakin na Kolar Roboma. Abinda ake ganin ya zo Boko Haram da bazata, saboda haka ba abin mamaki bane idan kungiyar ta bullo da wannan shiri mai kama da matakin huce takaici akan al'umma, inji mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasim Abdulrahman.
Wannan ba abin mamaki bane biyu bayan raunin da ita kungiyar ta samu na rarrabo Kano da kuma farmakin da sojojin Chad da na Nigeria daga baya-bayan nan da na kasashen Nijiyar da kamar suka kai na matsakamin ganin sun karye lagwanta. Ana ganin lagwanta ya karya, amma kuma ga alama wata sabo husa ce.
To sai dai a ra'ayin mai bin diddigin al'amuran yau da kullum a kasashen yankin Sahel Kakatu da Gwani Muhammadu, halin da ake ciki a yau a yankin na tafkin Chad wani abu ne da ke buƙatar taka tsantsan. Sai lokaci ana ci a sun rage busu da ƙarfi suke hutowa suke ba ma mutane mamaki. Tun da mutum guda yana ya sa harshe a ciki ko bomb cikin shi yanzu cikin kasuwa, amma yana ya kashe mutum 20-30 kenan. Wannan mutane ba za ka ce ba ka'ida da su ba, kowane lokaci suna yi abin da nasara ke cewa reorganization, suna sake salo. Yaƙi makamancin wanda kasashen tafkin Chad ke kafsawa da ƴan ta'addan Boko Haram wani abu ne da masana suka sha nana ta cewa wajibi ne a ɗaya ɓangare a ɗauki matakan kyautata rayuwar jama'ar yankin da ke cikin wannan tashin hankali a maimakon amfani da ƙarfin soja kawai.
Wani lokaci wani da dole ake kashi, wani lokacin yunwa take kashi, wani lokacin rishin sana'a, wani lokaci kuma rishin fahimtar addini. Don shi yasa ne mu muna kira ga duk kungiyoyin farar hula kuma da masu kare haƙƙin ɗan adam da hukumomi mu haɗu kar mu bar Boko Haram su samu rikirkitar mutane ko su ɗauki mutane nan su sake dawowa su cin mana.
Yunkurin jin matsayin gwamnatin Nijar akan sabon salon da Boko Haram ta sa gaba ya citira. To amma a wani abin da ke kama da matakin zuba ido akan abubuwan da ke kai kawo, wata majiya na cewa a baya-bayan nan hukumomi sun kafa dokar hana shiga kewayen tafkin Chad tare da rufe wasu daga cikin kasuwannin yankin Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba ya sake dawowa da cigaban labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta ƙara gaimi wurin kira ga tara kusan $7 billion domin daƙile ɓarnar da COVID-19 ta haddasa. Shugaban ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wa muryar Amurka cewa kwaskwarimar da aka yi wa tsarin yaƙi da cutar coronavirus zai auna ƙasashe sama da guda tara da suka haɗa da Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Togo da kuma Zimbabwe. An tara $1 billion tun cikin watan Maris, kana Majalisar Dinkin Duniya tana kira ga ƙarin taimako domin agazawa ƙasashe matalauta masu fama da coronavirus. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce an gina tubali mai kyau, akwai buƙatar a ɗora akan aikin da aka yi. Shugaban ayyukan taimako na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock ya faɗa murya Amurka cewa tsarin na majalisar ɗinkin duniya ya bada muhimmanci ga kasashe 50 a nahiyar Afirka da gabas da tsakiya, har ma da kasashe masu yawan ƴan gudun hijira kamar Venezuela da Haiti da kuma Bangladesh. Wasu shugabannin ayyukan agaji sun yi kashedi cewa ana buƙatar aiki da kuɗi daga kasashe masu arziki da kuma ɗaiɗaikun mutane masu hannu da shuni domin tunkarin annobar da kuma yunwa da ake fuskanta a wasu kasashe. Daga ƙarshe, kasar Venezuela ta nuno hoton bidiyo da a ciki wani ɗan ƙwangilan Amurka Aaron Berry yake cewa an auna shugaban Venezuela Nicolas Maduro a wani samame da aka dakile a ranar Lahadi. Wannan ne bidiyo na biyu da gwamnatin Venezuela ta fitar da zummar nuna tambayoyi da aka yi wa Berry da abokinsa Luke Denman, jami'in tsaro ɗan ƙwangila. Dukkanin su tsofaffin jami'an tsaron Amurka ne na musamman. A cikin bidiyo da aka nuno a jiya Alhamis, Berry ya ce an kuma auna ma'aikatan leƙen asirin Venezuela da kuma hasumiyar filin saukan jiragen saman ƙasar. Shugaba Maduro ya hakikance mutane biyun suna aiki ne bisa umarni daga fadar White House. Shi ko shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa Amurka ba ta da hannu a wannan samamin da aka kai a Venezuela.
A gaida da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. A Najeriya, yayin da harkar tsaro take ci gaba da tabarbarewa a arewacin kasar musamman ma a jihar Katsina, wakilinmu na Katsina Sani Malumfashi ya rawaito cewa maharayan bindiga sun harbi DPO na Faskari, suka kashe mutane uku tare da kai hare-hare a wasu yankuna, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Sunana Khalid Adamu, basar local gwamnati. Abinda ya addabi yankin mu ya zama mana ruwan dare yankin nafin din nan. So akwai annan mu da za su yi aure a nan yan kara, ana bibi dauran auren su, haka suka zo har cikin gidan suka dauke mana su. Maganar da ake yanzu hakudin da suka ce a ba su an kai musu, amma har zuwa yanzu ba su kisa ba. An gama wannan da kwana biyu kuma still suka sake zuwa suka dauke mutum uku shiru har yanzu. A karamar hukumar Faskari babu tsaro, kullun duk wanda ka sani yana kwance ne cikin zillimi, yana tunanin za a iya zo har cikin gida.
Yanzu garin da yake daga bakin watsari idan ka yi yamma za ka samu gari wanda yake dauke da waɗannan ƴan sanye da kayan sojoji ba wai da wani abu ba, da bindigoginsu. Yanzu haka in aka yi ta wajen garin da sai ana yi su suna ta yawo da bindigoginsu, ba noma ba zai yi ba. Tsakanin sun je bakiya yanzu akwai wani kusan ma profesa ne sun kashe shi a bakiya. Cintai sarki duk sun kashe mutum biyu. Sun ma zaraba ana samu mutum huɗu wanda suke jiya. Ya so da sun kashe mutum guda. Yana nan asibiti yanzu haka ba zara kuma sun dan wata binta da ita. Akwai jama'a yanzu wajen su akalla sun kusa kai mutum 20.
Ta bakin wasu mutane biyu kenan a yankin kalamar hukumar mulki ta Basari da Faskari waɗanda abin ya shafi ƴan uwansu. Kan haka ya sanya na gana da commissioner ƴan sanda na jihar Katsina CP Sannu Subuwa. Kake da an kai farmaki a nan karamar hukumar mulki ta Faskari har an harfi DPO da kuma wasu mutane da aka kashe su da kuma da ƴan fasfatun da aka yi a Sabuwa da kuma nan wajen Batsari. Allah bai ko me zaka ce game da wannan al'amari?
Labari aka samu cewa ga sunan ƴan ta'adda su tare hanya. So DPO ya yi jagoran ƴan sanda su je can je su kai musu farmaki. To a sai ba su sani ba sun musu kwanton ɓaura suka zo suka buɗe musu wuta tun ma kafin su isa asalin inda aka ce sun tare hanya. Daga nan shi DPO aka harbe shi, amma mutanen da aka kashe a wannan karkaran a yaren guda uku ne ba biyar kamar yadda mutane ke cewa ba.
Kwai wajen Sabuwa kuma an ce an ɗauki chairman ne ko na ƙaramar hukumar?
A ba chairman ba, head of admin ne na karamar hukumar, babu chairman na local government.
Zuwa yanzu kun mutanen su sun iya kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika?
Muna nan muna aiki a kai saboda irin wannan laifi na sata mutane laifi ne wanda ya kamata a yi cikin natsuwa, din ba haka ba sai a sa rayuwar shi wanda yake cikin wannan halin cikin hatsari. Saboda haka muna bin matakai da suka cancanta mu tabbatar ba mu sa rayuwar shi cikin hatsari ba, mun gano shi mun dawo da shi kuma mu samu uzurin kama waɗannan ƴan ta'adda.
To mutanen Batsari nan sun koka domin kusan kullum ba a wata kwana ɗaya biyu zaka ji an ce sun kai farmaki a nan ba tsare kuma har sun koka cewa ana ganin su ma da rana suna kwanci a gindin bishiyar da bindiga akwai wani yunkurin da aka yi na ganin cewa wannan baya au
to magana ana ganin su da rana an ga su da rana wa suka zo suka gaya ba sun su gan su da rana suna gindin bishiya su zo su gaya wa jami'an tsaro akwai dan sanda ko fada akwai sojoji a area bazari ƙauyukan nan suna da yawa cikin daji akwai jami'an tsaro akwai sojoji a bazari akwai dan sanda bufada camp din bufada yana wuri jirgin sama mana air force na patrol a wannan area
yallabe suka ce kuma galibi suka fito cikin dare ne kuma a wannan lokacin kila zai dan yi wuya a samu jami'an tsaro ga cewa su masu
kuma magana fitowa cikin dare gaskiya ne kuma ƙauyukan nan suna da yawa wayan ƙauyukan ma ka kafin ayi akai ga ƙauyukan zaka kai jiye da awa daya wani lokaci awa biyu ana tafiya cikin daji hanyar da ba ta da kyau yana da hali da sauran su sai su bada sirrin inda suke a zo a sace su saboda araba ku saboda haka jama'a ya kamata haɗa kai gaba daya a taimaka wa jami'an tsaro harkan tsaro ba harka ne na yan sanda kawai ba
ta bakin kwamishinan yan sanda na jihar Katsina kenan CP Sanusi Boba
a gaida a sani malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka shirin duniyar Amurka wannan mako zai dora ne kan batun da muka tabo a makon da ya gabata na kokarin da kasashen duniya ciki har da Amurka ke yi na maido da harkokin yau da kullum bayan matakan da aka dauka na hana zirga-zirga domin yaki da annobar coronavirus inda nan Amurka ta ni wasu jihohi da dama suka fara bude harkokin kasuwancin su to sai dai hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce ayi hatara yau batun da zamu tattauna kenan a shirin na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo
The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully. And
Dubban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yayin taron manema labarai da hukumar ke yi a kullum kan cutar corona wanda take wallafawa a shafin ta na YouTube yake cewa yiwuwar a sake komawa mataki na kulli abu ne da zai iya aukuwa idan kasashen duniya ba su bi matakan da suka dace ba ta hanyar yin takatsantsan da kuma bin lamarin daki-daki. To tun dai a makon da ya gabata wasu jihohi a nan Amurka suka fara maido da harkokinsu na yau da kullum bayan da aka kwashe makonni ana zaman gida sanadiyar cutar COVID-19 wacce ta mamaye duniya. Ya zuwa jiya Alhamis, jihar Florida wacce yanzu adadin masu dauke da cutar ya haura 37,000 yayin da waɗanda suka mutu ya kai 1,600. Kamar yadda kwamitin daƙile yaduwar cutar a jihar ya wallafa a shafinsa na yanar gizo da daga cikin jihohi da suka fara maido da harkokinsu na yau da kullum na kuma tuntuɓi Dr. Nasir Ɗanmowa ɗan Najeriya da ke zaune a jihar ta Florida inda ya yi ƙarin bayani.
To gaskiya nan sun akwai wurare kamar ka je shaguna haka kamar irin su Walmart za ka ga da dama su suna amfani da wannan ƙa'idar da aka bayar ka'idar da aka bayar cewa a din nan a sa wannan takunkumin fuska din to amma kuma gaskiya akwai waɗanda ba su bin wannan ƙa'idar amma dai waɗanda ke bin ƙa'idar ta haya musamman waɗanda ke shekaru kamar waɗanda suka hauna shekara 60 haka za ka ga su suna bin ƙa'idar sosai gaskiya bisa ga irin matasa.
Wato na fahimce ka dai kamar wasu jihohin sun ce tilas ne ma sai mutum ya sa waɗannan ƙyallaye kamar nan a Florida ba mai da shi ya zama lallai tilas sai mutum ya sa ba kenan.
A ba mai da shi dole ya zama sai mutum ya sa ba. An ba da shawara kamar sun mace kamar shawara haka.
To sai dai ofisoshin gwamnati da makarantu ba su shiga jerin wuraren da ake buɗewa ba a cewar Dr. Ɗanmowa.
Na gwamnati in dai ba kamar asibiti shi ba gaskiya har yanzu ba buɗe suke ba irin asibitoci suna buɗe kare irin makarantu ne haka ko abin nan duk har yanzu fuska kuma ba a sa ranar musamman masu makarantu ne ba an ci har zuwa ɗari shekara ba za a buɗe su ba to akasari dai irin wurin sana'a ne na masu zaman kansu kamar masu aski da masu abinci yankan da abinci kuma duk da yake an ce a buɗe din shi masu abinci abinda suke yi wannan take out na wanda za ka siya sai a zo a kamar
eh wato ka ɗauka ka tafi gida da shi ba
eh ko kuma a kai kana gida a kai mai da mutu kasafin na masu kai abincin nan.
Dr. Nasir Damo kenan dan Najeriya dake zaune a jihar Florida a nan Amurka. To ita dai jihar Georgia dake kudancin Amurka kusan ita ce ta gaba-gaba wajen maido da wasu harkokin kasuwancin ta bayan wani lokaci da ta kwashe a kulle. Shamsuddin Magaji wani dan Najeriya ne mazaunin jihar ta Georgia.
A shagunan da naje dai sofa naga ana layi wato kananan kenan inda ake siyar da abubuwa ana layi a waje sai su mutane suna sanye da takunkumin fuska sai a kira mutum ana kiran mutum ɗaya su shiga in suka shiga sai su siya abinda suke so su siya in sun kare sai a ƙara ce ma wani ya ƙara shigowa a inda na ga a ƙananan shagunan kenan amma a manya kamar irin su Walmart haka kaga ba mutane na shiga ba sai an tsayar da su ba so za ka ga dai kowa na harkar shi wasu suna da takunkumin fuska wasu ba su da shi.
Eh to kamar lokacin da kaje waɗannan shaguna da ka ambato shin kaga ana tururuwa ana lokacin shiga koko dai ana yi ne abun a tsanake cikin tsari?
A'a gaskiya cikin tsari naga akai dan sai da na fi minti 30 ina waje ina kan layi kuma mun ba da tazara gaskiya in na gaba in an gama in na farko ya gama wanda ke gaban ka sai a ce mutum ɗaya ya shigo din mutum ya shiga ya gama sai ya shi in ya fita sai a ce wani ya ƙara shiga to a cikin shagon za a ga ba za ka ga mutane da suka wuce guda uku ba a lokaci ɗaya so in mutum ɗaya ya fita sai sun zama biyu kenan sai a ce mutum ɗaya ya ƙara shigowa so ina kan layi da face mask ina har aka kira ni aka ce nema in tawo in shiga.
Shin ka gamsu da matakan da ka gan ɗauka wajen daƙile yaɗuwar wannan cuta misali idan aka ce a buɗe wuraren kasuwanci da harkokin yau da kullum?
Eh gaskiya tsarin nan ya gamsar da ni don dole in ba ɗau mataki ba ka gani mutane suka fara cuɗanya ka ga ba a san yanda shi wannan cutar zai iya shiga jikin mutum amma gaskiya yanda na gani gaskiya tsofa abin ya burge ni sosai.
To ya zuwa jiya Alhamis ita dai jihar na da mutum sama da 30,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar sannan 1,340 sun mutu a cewar hukumar kula da lafiyar al'ummar jihar. Yayin da hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta CDC a Amurka ta ce mutum kusan 1,200,000 ne suka kamu da cutar a ƙasar kana sama da 70,000 sun mutu ya zuwa jiya Alhamis. To masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakin da aka ci muryoyinsu da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda Zamfara. Matakin saida takunkumin rufe fuska cikin farashi mai rahusa da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka abin ayaba ne domin haka zai taimaka wajen yaƙi da cutar corona a ƙasar. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi koyi da takwararta Nijar. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Aminu Kuriol Baban Yusra Maraɗi Nijar. Ya ce salam don Allah ku bani dama kamar yadda kuka saba bani in faɗi abin da ke ci min tuwo a ƙwarya. Ina kira ga shugabannin Nijar da Najeriya ku dubi girman Allah ku dubi halin da talakawanku suke ciki kun hana su ibada kun hana su kasuwanci abin ya zame musu 10-19 ga rashin kasuwanci ga rashin ibada kai abin ba a cewa komai sai dai Allah ya shige mana gaba. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Isuhun Iyala Faki ya ce assalamu alaikum VOA Hausa Ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta bar jama'a su ci gaba da harkokin su na yau da kullum, kamar zuwa sallolin juma'a da coci-coci da tarukan jama'a kamar yadda aka saba yau da kullum, ganin yadda duk irin matakan da ake dauka akan cutar coronavirus COVID-19 amma kullum sai ƙara yaduwa take yi, sannan kuma an jefa jama'a cikin mawuyacin hali. Don haka a bar jama'a kawai mu je mu roki Allah, Allah yayi mana wannan masifa. Sako na gaba na Aishatu matar Comrade Baffa Haruna Bajogane tace assalamu alaikum VOA Hausa, muna fata Allah ya sa farashin kayayyakin masarufi ya sauka kasa kamar yadda aka samu saukar litar man fetur a Najeriya, ta yadda al'ummar kasar mu za su samu siya cikin sauki. Sai sakon mu na karshe wanda ya fito daga Malam Ahmed GRA Katsina yace assalamu alaikum VOA Hausa, abun kunya baya karewa a jihar ta Katsina. Wai matsalar wutar lantarki har gidan gwamnatin jihar Katsina, inda zaka ga wani bangare da wutar NEPA, wani bangare kuma babu, wata irin tabi'a ce. Ya kamata gwamna Masari ya binciki wannan lamari, domin ga dukkan alamu akwai wasu masu hana ruwa gudu a cikin wannan gida ta hanyar musgunawa wani bangare domin wata manufa mara amfani. Muna fata Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa, amin.
Ta gaida Aishatu Sule, kafin mu je ga shirinmu na karshe ga malam da falalar watan Ramadan.
Sunana Suleiman Abdullahi, kiran da zani ga musulmi na duniya musamman mu Najeriya, wanda Allah ya sani musulmin Najeriya ya kamata ya gane cewa hakikan Allah mai amsa addu'a ne, don akwai bukatun da muka sa gaba Allah ya biya mu musu, amma mun samu matsaloli cikin wannan al'amuran namu na Najeriyance. Ina kiran duk musulmi mu ci gaba da karfafa addu'a cikin wannan dama da Allah ya ba mu ta wannan a wannan wata. Ubangiji ya zanna da kasan mu lafiya, arzikin da yake mu mutargaro Allah ya hada mu da shi, ya ba mu wadata mai amfani, ya sa mu rayuwar mu albarka, ya amfani zuriyar mu maza da mata, Allah ya sa mu gama lafiya, ka sa mu iko ka gaya mu Allah damuwar da kake ciki. Muna ma shugaban kasar mu addu'a kyakkyawan zaton da muke mashi, Allah ba shi ikon cika ma yan Najeriya shi. Muna addu'a matsalolin da suke damu mu Allah ya mana maganin su. Yana da kyau cikin dare a ƙara zage dantse a cigaba da addu'o'i a cikin dare. Da sadda duk mutun ya tuno damuwar da ke gaban shi, yana iya gaya ma Allah, matsaro yana dauke da azumi. Allah ya samu dace. Ya mun laili in an samu iko ko karatun Alkur'ani, in an samu iko. Insha Allah. A wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a, kasan nan Allah ya zauna da mu lafiya, kuma ya ba mu damu arzikin da Allah ba mu, Allah ya samu amana da shi don muna da ruhin asiri kasan nan.
Yanzu kuma ga Baba Yakub ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsananin bakin haure da mayar da juna saniyar ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Antonio Guterres ya kira ga kasashen duniya baki daya a kawo karshen kalaman kiyayya a fadin duniya. Cutar mai yaduwa ta yi sanadiyar da shugabannin duniya da matalakawa suna zargin kungiyoyi a kan barkewar cutar. Sau tari ana keɓe bakin haure da 'yan gudun hijira cewa su ne mafarin wannan cutar, har ma akan hana su samun kiwon lafiya, inji Guterres. Ya ce ana auna 'yan jarida da masu kwarmato da ma'aikatan kiwon lafiya da na ayyukan ceto da ma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama akan aiki da suke yi. Shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace a kan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin daƙile COVID-19, kana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan Yuli. Wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta Allah. Kasar Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin kasar. Matakin da aka dauka a ranar Litinin na zuwa ne bayan makonni na rufe harkoki a fadin kasar, wanda ya yi wa miliyoyin kasuwanci illa. Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta kwanaki 35 ne a Abuja da Lagos da Ogun bayan umarnin shugaba Muhammadu Buhari a makon da ya gabata. A wani jawabi da ya yi wa kasar, shugaba Buhari ya yarda cewa hana mutane gudanar da ayyuka ya yi illa ga tattalin arzikin Najeriya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma baba ya kuma kiri da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu ne yau ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare.